الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 27 ga watan Sha'ban shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 5 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da faɗakarwa ɗaya-ɗaya da tambaya ɗaya tambayar shine kamar yadda wani ɗan uwa ke tambayar cewa mace ce ce ta sha azumi a sababin ciki da take ɗauke da shi menene ya zama wajibi a kanta to bayani game da wannan matsala ya gabata idan mace ta sha azumi a sababin ciki da take ɗauke da shi ko kuma shayarwa magabata suna da maganganu 5 akan wannan matsala wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa na kansu rama iya adadin abin da suka sha kuma dole sai sun ciyar wasu suka ce ba maganar ciyarwa ba maganar ramuwa wasu suka ce iya abin da yake kansu ciyarwa ba tare da ramuwa ba wasu suka ce ramuwa za su yi ba maganar ciyarwa a cikin waɗannan maganganu gaba ɗaya magana wadda take mafi rinjaye mace mai ciki da mai shayarwa idan suka kwatanta yin azumi suka kasa yi domin abin da ya shafi karan kansu domin suna wahala ko kuma ita mai shayarwa ɗan yakan wato wahala dangane da rashin samun nono wadatacce to anan Allah ya musu rangwamen su ajiye azumi kuma iya abin da yake kansu shine ciyarwa addini na Allah za su ba da mudu ɗaya wannan mudu shine iya abin da ya zama wajibi a kansu kuma ba maganar ramuwa wannan fada ita ce take da dalilai waɗanda suke tabbatar da ita kamar yadda hadisi na Ibn Umar Allah ya kara masa yadda wata diyar shi Abdullahi dan Umar tana ɗauke da ciki ba ta iya azumi sai da wahala ya same ta tana yin azumi da kyar take kai shi sai yake cewa Allah ya miki rangwame ki aje iya abinda yake kanki shine ciyarwa ba tare da ramuwa ba kuma haka hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi ma yana tabbatar da cewa mai ciki da mai shayarwa iya abin da yake kansu shine ciyarwa ba maganar ramuwa a kansu dan haka addini na Allah za su ba da mudu daya an gane ku ko kuma fala ta abinci domin fala ta abinci wanda za ta iya kosar da mutum daya ta tsaya matsayin mudu har ma da kyautatawa akan haka domin an sarrafa abincin kenan an wadatar ma an isar ma shi mabukaci kenan sarrafa wannan abinci don haka wannan shine iya abin da yake kansu. Amma abin da muke so mu gane, kar mace ta ce ni fa shayarwa nake shikenan ba zan yi azumi ba, ko kuma ina dauke da ciki a bana yi azumi ba, an ce mai ciki an mata rangwamen ta aje azumi. Sai kin sharraba yi, ke mai ciki in aka ce Ramadani ya kama sai ki gwada yin azumi. Idan kika ga kin kai wannan azumi lafiya kalau ba tare da kin wahala ba, to ki tabbata cewa yin azumi ya zama wajibi a kanki, dole zaki ci gaba da yin azumi. Sai in an kai lokacin da kika kasa, dole zaki aji. Haka ita ma mai shayarwa kenan sai ta gwada yin azumi. Idan ta gwada yin azumi sai ta ga ta wahala saboda tsotsar da shi dan yake mata, kwarai tana wahala, ko kuma shi dan wato yakan wuni yana kuka babu nuno wadatacce, to anan abin da ya shafi kanta ko ya shafi dan ko ya shafi su gaba daya, to an mata rangwamen ta aje azumi. Ita ma iya abin da yake kanta shine ba da nuno kenan sai sun gwada yin azumi. Idan sun ga ba sa iyawa kenan a wannan lokaci ne aka musu rangwamen su ciyar. Sannan fadakarwar mu shine dangane da abin da ya shafi niyya. So da yawa idan wata ya tsaya zaka ji mutane suna lafazi da niyya, wani yayi da yaren larabci ya ce nawaitu siyama shahri ramadana 30 yawman aw 29 yawman, ko kuma wani ya fada da yarensa misali Hausa sai ya ce nayi niyyar azumi 30 ko 30 ba daya. To wannan kwata-kwata baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin yin lafazi da niyya bid'a ne, ƙari ne a cikin addini. Babu inda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin lafazi da niyya ko wani daga cikin sahabbansa. Ita niyya mahallinta shine zuciya, ba ta da mahalli akan halishi. A zuciya mutum yake kudurta niyya. Don haka idan aka ce maka yau wata na Ramadani ya kama, to sai ka kudurta a zuciyarka niyyar yin azumi 30 ko 30 ba ɗaya, haka zaka kudurta a zuciyarka. In wata yayi na sam kenan 30 ba ɗaya, in kuma wata ya cike to 30 daidai, haka zaka kudurta a zuciyarka. Tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa kudurta niyya a farkon tsayawar wata na Ramadan, wannan ta wadatar da mutum har izuwa ƙarshen azumi. Tare da cewa wasu malamai sun tafi a duk dare na Allah sai mutum ya kwana da niyyar yin azumi na gobe, sai ka kudurta niyyar yin azumi na gobe a zuciyarka duk dare na Allah. Don haka wannan kuma musamman ga mutumin da wani uzuri ya gitta masa, in ma uzuri na bulaguro ko uzuri na rashin lafiya, ko macecece uzuri wanda yake na jinin al'ada ko jinin miki, uzurin da yake sa dai mutum ya aje azumi. To da zaran wannan uzuri ya gushe, to sai ka ƙara jaddada niyya a cikin zuciyarka. Misali an fara azumi sai rashin lafiya ta kwantar da kai, sai ka aje azumi. To a lokacin da ka samu lafiya za ka yi azumi gobe, to sai ka kudurta niyyar azumin gobe a zuciyarka idan wannan uzuri ya gushe. Don haka dalilai daga cikin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun suka tabbatar da cewa niyya mahallinta zuciya ne, ba ta da mahalli akan halishi. Daga cikin Alƙur'ani fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qul in tubudu ma fi sudurikum aw tukhfuhu, ko kuma qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubuduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Ubangiji ta'ala ya ce da su, in tukhfu ma fi sudurikum, in har kuka koye abin da yake cikin zukatanku, aw tubuduhu ko kuka bayyanar da shi, ya'lamuhu Allah, kusan da cewa Allah yana sane da shi. Da ka koye a zuciyarka da ka bayyanar abin Allah subhanahu wa ta'ala duddi ne, domin mai koyuwa ba ta koyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, wani abu a cikin saman bakwai ko a cikin ƙasan bakwai baya koyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka ya ce qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah, ce da su ku koye abin da ke cikin zukatanku ko ku bayyana, gaba ɗaya duk ɗaya ne Allah yana sane da shi. Wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard, domin shi ke da sanin abin da ke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai. Sai ce wallahu ala kulli shay'in qadir, Ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai. To Ubangijin da yake da sanin duk abin da yake cikin saman bakwai da ƙasan bakwai, sai ka fito ka faɗa masa cewa nayi niyyar kaza, wanda abin da tunanin shi ma kafin ya zo cikin zuciyarka Allah yana sanar da shi. Kuma haka idan ka ɗauka a can cikin suratul Hujurat, Ubangiji ta'ala yake cewa qul a'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli shay'in 'alim. Ubangiji ta'ala yace qul a'allimuna Allaha bidinikum, ce da su yanzu Allah ne za ku sanar game da addinin ku, ku nuna masa cewa wai ku mu'mini ne. Allah ba sai ka faɗa masa ba, ya san me ka kudirce a cikin zuciyarka, domin ya faɗa a can innahu alimu bi zati sudur, shi ne masani game da abin da ke cikin zukata. To haka hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, hadisin na cikin sahihu Muslim. Manzon Allah yake cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ku tabbata cewa Ubangiji ta'ala baya kallon gangan jikinku, cewa kai dogo ne ko gajere ne ko fari ne ko baki ne ko ramamme ne ko mai kiba ne, wannan Ubangiji subhanahu wata'ala baya kallon wannan. Sai yace wala ila suwarikum, Ubangiji ta'ala baya kallon surar jikinku, walakin yanzuru ila qulubikum, ku san da cewa iya abinda Allah yake kallo game da ku zukatanku, menene kuka kudirce, mai kyau ne ko mara kyau ne, wa a'malikum, da ayyukanku kun yi dan shi ko kuma kun yi dan ayyabe ku. Wannan hadisi yana tabbatar da cewa mahallin niyya shine zuciya, domin zuciya ita ce mahalli wanda yake na kallo na Ubangiji subhanahu wata'ala game da dan adam. Dan haka dai ko littattafan fiqhu ka koma nan kusa, ka koma cikin iziya, ababi na arwallami ya faɗa shayi wa yanwi bi kalbihi inda ghasli wajhihi fardal wudu'i. Mai arwalla yakan kudurta niyya ta farillar arwalla a zuciyarsa a lokacin da zai wanke fuska, kaga cewa bi kalbihi, bai ce ba bi lisanihi, dan ya tabbatar mana cewa niyya mahallinta shine zuciya. Dan haka duk wani aiki na ibada ba maganar sai kai lafazi da niyya, kamar ka ce nawaitu ada a kaza, wannan kwata kwata ba ya da asali a cikin addini, matsayin shi bid'a ne, bid'a ku haramu ne. Yanzu misali a takaicin takaicewa, yanzu idan muka gama darasi, idan kuka tashi za ku koma gida, kowa sai ya faɗa nawaitu zahaba ila dar ko nawaitu rujua ila albayt, sai ka ce nayi niyyar komawa gida, juya gaba za ka yi kawai ka kama hanyar gida, inda wani zai tseda ka ya tambaye ka wane ina za ka, sai ka ce masa gida zan tafi. Misali na biyu, aka kawo kwanan abinci aka ajiye maka, sai ka ce nawaitu akala ta'am, nayi niyyar cin abinci, hannu za ka saka, lokacin da ka meka hannunka inda mai tambaya zai tambaye ka me za ka yi, sai ka ce masa abinci ne zan ci. So dan haka ibada ba maganar lafazi da niyya kenan a takaice. In aka tabbatar da cewa wata ya tsaya, to iya abinda mutum zai kudurta a zuciyarsa shine niyya ta azumtar wata na Ramadan, shine kawai iya abinda za ka kudurta shi. Kuma daman wata abu ne sananne, in ma ya yi 30 ko ya yi 30 ba daya, ba ma sai ka sanya cewa 30 ko 30 ba daya, kawai iya abinda za ka kudurta a zuciyarka niyya ta azumtar wata na Ramadan. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul faba'il, mun gama baban da ke bayani game da abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kwadaitarwa game da halartar sallah ta jama'a, musamman abinda ya shafi sallar asuba da sallar isha. Kamar yadda bayani ya gabata, sallah ta jama'a matsayinta farilla ce, farilla ce, duk wanda ba tare da wani uzuri ya zauna yayi sallah shi kadai, to wannan yayi laifi, sai ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala tare da cewa sallar shi ta inganta, amma ya tabbata cewa ya zo da babban laifi. Duk wanda ya zauna shi kadai yayi sallah a gida ba tare da ya je masallaci a cikin jama'a yayi, to ya tabbata cewa yayi laifi wanda yake mai girma, dole ne zai tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Kuma ya gabata sakamakon duk wanda ya je masallaci yayi sallah a cikin jama'a, ko kuma wanda yayi sallah a cikin jama'a yana da daraja 27, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yake cewa salatu rajuli fi jama'ati, ko kuma salatu rajuli fil jama'a afdalu min salatil fardi bi 27 daraja. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar mutum a cikin jama'a tafi sallar mutum shi kadai da daraja 27. Don haka musamman anan kuma malam sai yayi babi akan kwadaitarwa game da halartar sallah ta jama'a, musamman sallar asuba da sallar isha. Shine malam yazo mana da hadisin Usman, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, man sallali isha'a fi jama'ati, manzon Allah yace duk wanda ya sallaci sallar isha a cikin jama'a, faka annama qama nisfal layl, manzon Allah yace tamkar, wato ya tsaya rabin dare yana sallah, kamar yayi qiyamul layli na rabin dare. Sai yace wa man salla subha fi jama'ati, duk wanda ya sallaci sallar asuba a cikin jama'a, faka annama sallal layla kullahu, manzon Allah yace tamkar ya sallaci daren sa gaba daya, tamkar mutun yayi qiyamul layli gaba daya. Kenan anan abinda muke so mu gane, idan mutun ya sallaci sallar isha a cikin jama'a, to wannan yana da lada agun Ubangiji subhanahu wata'ala na wanda ya sallaci rabin daren sa. Kuma in Allah ya masa dace sallar asuba ya sallace ta a cikin jama'a, rabin da ya rage kuma za a cike masa kenan, tamkar ya sallaci daren sa gaba daya. Shine anan malam yazo da riwaya ta al-Imam Tirmidhi daga Usman, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man shahida al-isha'a fi jama'a, duk wanda ya halarci sallar isha'a a cikin jama'a, kana lahu qiyamun nisfil layl, manzon Allah yace yana da tsayuwa ta rabin dare, Allah zai rubuta masa tamkar ya tsaya, ko kuma mu ce zai rubuta masa ladan wato tsayuwa ta rabin dare gaba daya. Sai yace wa man salla al-isha'a wal fajra fi jama'ati, manzon Allah yace duk wanda ya sallaci sallar isha da sallar asuba a cikin jama'a, kana lahu qiyamul layl, tamkar ya tsaya daren sa gaba daya. Kenan ita isha ta kwashi rabi, ita ma asuba ta kwashi rabi, to wannan abu ne wanda waɗannan salloli guda biyu suka keɓanta da shi, don haka malam yayi babi na musamman. Kuma sannan hadisi na ƙarshe a baban, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa lalle naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atawhuma walau habwa, manzo Allah yace inda a ce mutane sun san irin girman sakamakon lada da ake samu game da sallar isha, ita ce ake kiranta salatul atama, atama yace da sun san irin ladan da ake samu game da sallar isha da sallar asuba, manzo Allah yace la atawhuma walau habwa, manzo Allah yace wallahi koda da rarrafi ne, wato da sun ji, inda a ce mutun ya san irin ladan da ake samu game da sallar isha da sallar asuba, a ce ba shi da lafiya, ko da ba zai iya tafiya ba da rahimin zan Allah, ya ce zai iya tafiya yi da ya je domin ya samu wannan ladan da ake samu. Kuma haka hadisi na sai yake cewa daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa salatun asqala ala almunafiqina min salatil fajr wal isha, manzon Allah yace babu wata sallah mafi nauyi mafi wahala akan munafikai, manzon Allah yace sama da sallar asuba da sallar isha. Me yasa sallar asuba da sallar isha suka zamanto sun fi wahala ga munafiki? Saboda shi munafiki ba ladan Allah yake nema ba, shi iya kawai abinda yake so, abinda jama'a za su ringa fada a ringa yabansa. To ita sallar isha da sallar asuba salloli ne waɗanda suke na cikin dare, dare kuma mahalli ne, wa ma zai ganka, musamman a irin wancan lokaci, lokacin da babu fitilu, ba a ci gaba ba irin na fitila wadda take ta lantarki a irin wannan lokaci. to shi munafiki sai in a ganshi a yabe shi, to sallar asuba da sallar isha salloli ne na cikin dare ba wanda zai ganshi, don haka waɗannan salloli suka fi nauyi akan munafiki. Maza Allah ya ce walau ya alamuna ma fihima, inda a ce sun san abin da ake samu na lada game da sallar isha da sallar asuba, maza Allah ya ce la'akahuma walau habwan, maza Allah ya ce wallahi da sun halarci waɗannan salloli koda da rarrafe ne, koda a ce mutum ba zai iya tafiya ba da rarrafe zai tafi. Don haka dai a takaice, kamar yadda bayani ya gabata, waɗannan hadisai suna nuna mana fadula ta sallar isha da sallar asuba a cikin jama'a. Ladansu kenan lada ne wanda yake mai girman gaske. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu al-amri bil muhafazati ala as-salawati al-maktubat والنهي الأكيد والوعيد الشديد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. مالم الله يجي كنسا نفقا وانم بابي لي واندك بياني كمدا أبندي زودك الله سبحانه وتعالى دمان زنسا نقمرني كمدا كياي صلولي نفر الله صلولي نفر الله واسوني وانم صلولي لوك تشير wanda ubangiji subhanahu wataala ya farlanta mana. Sai yace wan nahyil akidi, wato dahani wanda yake mai karfi, wal wa'idi shadidi, da barazana wanda take mai girma, fi tarkihinna, wato game da barin waɗannan salloli ba tare da wani uzuri ba. Kenan a takaice, a cikin wannan babi za mu ga ayoyi na Al-Qur'ani wanda Allah yake umarninmu game da cewa mu kiyaye waɗannan salloli na lokaci biyar, kuma za mu ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke umarni game da haka. Tare da haka kuma za mu ga hani wanda yake mai ƙarfi da kashedi da barazana mai tsanani game da mutumin da ke barin waɗannan salloli ba tare da wani uzuri ba. shine anan malam yazo mana da fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul baqara. Ubangiji ta'ala ke cewa hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Ubangiji ta'ala yace hafizu ala salawati, wato ku kiyaye waɗannan salloli. Sai yace was-salati al-wusta, ubangiji ta'ala yace ku kiyaye sallah mafificiya. Sai yace wa qumu lillahi, ku tsaya saboda Allah qanitina, kuna masu biyayya, ko kuma qanitina ma'ana kuna masu kawaici. Domin sababin saukar wannan aya shine ana cikin sallah, wanda a farkon musulunci idan ana sallah kana da wata bukata sai kama dan uwanka zance wani wai kaga wani, ko kuma wani wai yau yaya kasuwa, ko kuma yaya al'amari kaza, ana cikin sallah sai kawai waya kai masa magana, kuma ba laifi ba kai. To Ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya yace wa qumu lillahi qanitina. Lafazin qanitina an ciro shi ne daga al-qunut, na daga cikin ma'ana ta al-qunut shine as-sukut, mutun ya ja bakin shi ya kame. Shine yace wa qumu lillahi qanitina, ai sanitina, ko ka ce sakitina, kuna masu kawaici. Kamar yanda wani sahabi ya zo sallah, an fara sallah sai ya waiwaya sai ya ma dan uwan shi magana, kawai jama'a sai suka kwara masa ido, wannan ya zaro masa ido, wannan ya zaro masa ido. Sai da aka gama sallah sai ke cewa wai laifin mi ne, kowa ya kwara min ido yana kallo na. Da aka gama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sanar da shi, yake cewa ita wannan sallah ibada ce wanda Allah ya shar'anta mana, wani zance na ƴaƴan adam baya halatta. Iya abin da yake halatta a cikin sallah karatun alqur'ani da ambaton Allah, zance na dan adam baya inganta a yi shi a cikin sallah. To wannan shi yana nuna cewa a wannan lokaci ita wannan aya ta sauka. To shine Ubangiji ta'ala yace hafizu ala salawati, wato ku kiyaye waɗannan salloli guda biyar. Sai yace was-salati al-wusta, ku kiyaye sallah mafificiya. Lafazin al-wusta an ciro shi ne daga wato al-wasat. Idan aka ce al-wasat, abu wanda yake zababbe, wanda yake fiyayye, dan haka al-wusta wannan ismu tafdhil ne lil muannas, ismu tafdhil ne lil muannas. Kamar yanda in ka ce awsat, ismu tafdhil ne lil muzakkar, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, qala awsatuhum ay afdaluhum. To dan haka anan da yace was-salati al-wusta, al-wusta ay al-fudula, ku kiyaye sallah mafificiya. Dangane da sallah mafificiya, magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi sabani. Wasu sun ce sallah magriba ce, wasu sun ce sallar asuba ce, wasu sun ce sallar azhar ce. Amma a cikin dukkan waɗannan maganganu, magana mafi rinjaye, sallah mafificiya ita ce sallah ta asar. Kamar yanda hadisi na cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Khandaq, wato Umar Allah ya kara masa yadda, ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zagin kafiran Qurayshawa, yana fada musu bakaken maganganu. Yake cewa ya Rasulullahi, wallahi ban samu ba na sallaci sallah ta al'asar sai yanzu gab da fadawar rana. Manzon Allah sai yake cewa wallahi inni ma sallaituha, au kama kala, manzon Allah yace wallahi ni ma ban yi ta ba. Sai manzon Allah yake cewa mala Allahu quburahu wa ajwafahum nara, shagaluna anis salati al-wusta salati al-asr, au kama kala. Manzon Allah yace Allah ya cika cikkunan su da kaburran su da wuta, sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya. Sai yace sallar al-asr. Kaga wannan nasi ne a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake tabbatar da sallah mafificiya ita ce sallah ta al'asar. Domin da yace mala Allahu quburahum wa ajwafahum naran, sai yace shagaluna anis salati al-wusta salati al-asr. Manzon Allah yace Allah ya cika cikkunan su da kaburran su wato da wuta, sai ya ce sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya. Sai ya ce sallah ta al'asar. Don haka sallah ta la'asar ita ce sallah mafificiya a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka wannan kuma yana nuna mana mahimmancin la'asar daga cikin sallolin nan guda biyar. Kaga da Allah ya ce hafizu ala salawati, ku kiyaye salloli. Shin sallah ta la'asar ba ta ciki? Tana ciki. Amma don a nuna mana mahimmancinta sai aka ce was salatil wusta, ku kiyaye sallah mafificiya. Irin wannan salo ya yawaita a cikin ayoyi na Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka koma can cikin suratul anbiya, Ubangiji ta'ala na faɗa dangane da annabi Ibrahim alaihi salam da ɗan shi Ishaq da jikan shi Yaqub. Ubangiji ta'ala yake cewa wa auhayna ilayhi fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zaka wa kanu lana abidi. Ubangiji ta'ala ya ce wa auhayna ilayhim, mun yi wahayi zuwa ga Ibrahim alayhi salam da ɗan shi Ishaq da jikan shi Yaqub. Ubangiji ta'ala ya ce mun turo musu saƙon cewa fi'ilal khairat, su lazumci aikata ayyuka na alkhairi. Sai ya ce wa iqamas salati, mun yi musu wahayin cewa su tsaya da sallah. Wa ita'az zakati, kuma su bayar da zakka. Sai ya ce wa kanu lana abidin, gaba ɗayansu sun kasance masu kaɗaita ni ne a cikin ibada. Shin anan da ya ce mun yi musu wahayin aikata ayyuka na alkhairu, shin sallah ba ta cikin ayyuka na alkhairu? Ita ce ma a layi na farko. Amma don a nuna mana mahimmancin sallah da mahimmancin zakka, da ya ce mun yi musu wahayin aikata ayyuka na alkhairu, sai ya ce wa iqamas salati, mun yi musu wahayin cewa su tsaya da sallah. Wa ita'az zakati, kuma su bayar da zakka. To don haka shine anan Allah ya ce mana hafizu ala salawati, wato ku kiyaye salloli. Sai ya ce was salatil wusta, ku kiyaye waɗannan salloli biyar. Sai ya ce was salatil wusta, ku kiyaye sallah mafificiya, ita ce sallah ta la'asar. Don haka a takaice wannan aya iya abin da take karantar da mu umarni ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bayinsa cewa su kiyaye waɗannan salloli da ya farlanta musu. Don haka kiyaye waɗannan salloli abu ne wanda Allah ya wajabta mana. Ta wace hanya ake kiyaye sallah? Kiyaye sallah abu na farko ka yi ta a lokacinta. Sannan yana daga cikin kiyaye sallah ka je masallaci ka yi ta a cikin jama'a. Yana daga cikin kiyaye sallah duk abin da aka shar'anta a cikinta na farillai da sunnoni da mustahabbai ka yi ƙoƙarin zawwa da su bakin gwalgwadon iko. Ta hanyar nan ake kiyaye sallah, kenan yinta a lokacinta tare da zawwa da duk abin da aka shar'anta a cikinta. Sannan aya ta biyu a ƙarƙashin babin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa kallu sabilahu. Ayar na cikin suratul tauba. Farkonta shine Ubangiji ta'ala ke cewa fa idhan salakha al ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasruhum wa qabulu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala yace fa idhan salakha al ashhurul hurum, idan watanni masu alhurma sun wuce, watanni masu alhurma kwa uku a jere suke, sannan daya yana tsakankanin jumada la akhira da watan sha'ban, kenan uku waɗanda suke jere, zulqa'ada, zulhijja, almuharram. Sannan na cikon hudun shine watan rajab, domin shi rajab yana tsakanin watan jumada la akhira da watan da muke ciki, watan sha'ban. To waɗannan su ne ake kiransu al-ashhurul hurum, watanni hudu masu alhurma. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ba su wannan alhurma tun a ran da ya halicci saman bakwai da ƙasan bakwai. Kamar yadda ya ce inna iddatash shuhuri inda Allahi suna ashara shahara fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum, daga cikin watanni sha biyu da Allah ya halitta a ranar da ya halicci saman bakwai da ƙasan bakwai, Ubangiji ta'ala ya ce akwai watanni hudu masu alhurma. To don haka hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su suka bayyana waɗannan watanni masu alhurma. Don haka anan zaka gane tsabar wauta da rashin sani inda aka sa gaba na wanda ya wadatu da Alkur'ani baya buƙatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. idan kana so ka kai shi bango sai ka tambaye shi. Allah ya ce daga cikin watanni 12 da ya halatta akwai watanni hudu masu alhurma zana musu, ba ta inda zai san su, dole sai an koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suke bayyanar da bayanin abinda alqur'ani ya kunsa. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah ya ce mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani dan ka bayyana ma mutane hakikanin abinda aka saukar musu, kuma dan su yi tunani su kadaita ubangijin su a cikin ibada. To dan haka manzon Allah sai ya bayyana mana waɗannan watanni hudu masu alhurma, Zulqa'ada da Zulhijja da Almuharram, sannan na cikon hudun shine Rajab. To shine yace fa idan sadaqa al-ashhurul hurum, idan watanni masu alhurma sun wuce, Ubangiji ta'ala ya ce faqatul mushrikina haythu wajadtum, ku yaki mushrikai duk inda kuka same su, duk inda kuka same su Ubangiji ta'ala ya ce ku yaki su, wa khuzuhum, Ubangiji ta'ala ya ce ku damke su, wa qatuluhum, sai ya ce wa hasruhum, Ubangiji ta'ala ya ce ku tsare su, duk inda suke ku tsare su ku zagaye su, wa qawdulahum kullu marsad, Ubangiji ta'ala ya ce duk wata madakata wato ku je ku tsare, duk inda kuka san za ku same su ku je ku dakata a wurin ku je ku yi dakon su, wa qa'udunahum kulla marsad, wato ku tsaya ku zauna a duk wata madakata kenan inda kuke tsammanin za ku hadu da su. Sai yace fa in tabu, in sun tuba, wa aqamus salata, kenan fa in tabu, in har suka tuba kenan suka daina kafirci. Kenan menene tuban kafiri? Shine ya musulunta, shine Ubangiji ta'ala ya ce faqin tabu, in har sun tuba kenan sun musulunta, wa aqamus salata, suka tsayar da sallah a lokacinta, wa atawuz zakata, suka bayar da zakka, Ubangiji ta'ala ya ce fakhallu sabilahum, ku fita daga sha'anin su kar ku tsangwane su, sun zame muku ƴan uwa. Kamar yadda a can gaba ya ce faqin tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid-din, in har sun tsaye da sallah sun bayar da zakka, to ku tabbata cewa ƴan uwanku ne na addini, bayya halatta ku tsangwame su. Kenan shine anan Ubangiji ta'ala yace fa in tabu, in har mushrikai sun tuba sun daina shirka, wa aqamus salata, sun tsayar da sallah, wa atawuz zakata, sun bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu, fa kallu sabilahum, Ubangiji ta'ala yace ku fita daga sha'anin su, ku fita daga hanyar su kenan, kar ku taba su kar ku tsangwame su. Sai yace inna Allaha ghafurur rahim, domin Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, kuma mashiƙai ne game da bayin sa mu'mini. A takaice wannan aya tana umarni game da tsayar da sallah. Tsayar da sallah shine kiyaye ta a lokacinta, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa aqamus salata, suka tsayar da sallah, kenan kiyaye sallah a lokacinta. Wannan abu ne wanda Allah ya wajabta mana da nassi na Alqur'ani, wanda ayoyi sun wuce a lissafa akan haka. Sannan daga cikin hadisai malam ya zo da hadisi na farko a ƙarƙashin baban, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace masa ayyul a'mali afdal, wai wani aiki ne daga cikin ayyuka yafi kowanne abun Allah subhanahu wataala. Anan sai ka kaddara ayyu amalin min al-a'mali afdal, wani aiki ne daga cikin ayyuka yafi kowanne abun Ubangiji subhanahu wataala. Anan zamu iya fahimtar tsinkayen nesa na mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda su famar su sani wani aiki wanda zai kusantar da su da Ubangiji subhanahu wataala, su shine famar su. Duniya bata dame su ba, su famar da suke yaya za a yi su gina lahirarsu. Galibi za ka samu tambayoyin da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna tambaya ne ya sanar da su wani aiki wanda zai kusantar da su da Ubangiji subhanahu wataala. Shine anan yace ayyul a'mali afdal, wani aiki ne daga cikin ayyuka yafi kowanne abun Ubangiji subhanahu wataala. Tsammanin ka in an faɗa masa wasa zai yi ya kasalance, zage damtse zai. Kana sai manzon Allah yace masa as-salatu ala waqtiha, yin sallah a lokacin ta. Yin sallah a lokacin ta shine aikin da yafi kowane aiki a gun Allah subhanahu wataala, shine aikin da Allah ya fi so. Da zaran an ce lokacin sallah yayi, to kai kokari kai ta. Wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya fi so daga cikin ayyuka gaba daya. Tare da cewa akwai wani hadisi wanda yake cewa shi yin sallah a farkon lokaci samun yarda ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Yin sallah a tsake tsakin lokaci wannan rangwame ne na Ubangiji, wannan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Yin sallah a ƙarshen lokaci wannan kuma samun rangwame ne na Ubangiji subhanahu wataala. Wannan hadisi hadisi ne mawdu, hadisin ƙarya ne, kirkira shi aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka abinda Allah ya fi so sallah shine mutun yayi ta a lokacinta. Anan da zaran an ce lokacinta yayi, to kar a samu latti a tashi ayi. Wanda in ka koma cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wata sallah manzon Allah yakan yi ta a farkon lokacinta, illa sallolin da ya nuna mana yin su a ƙarshen lokaci, a lokaci idan ya dan tura shi ne aka fi so, kamar sallar isha. Idan ka dauki sallar azhar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi ta a farkon lokacinta. Idan tsananin zafi ne na rana ya tsananta, manzon Allah ya ce a dan sanyaya, kamar yadda yake cewa abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. Manzon Allah ya ce ku sanyaya game da sallah, ita ce sallar azhar. Ya ce domin tsananin kuna ta rana yana daga cikin hucin wutar jahannam. To a lokacin tsananin zafi ne ake bukatar a dan sanyaya. Kenan shi kuma in ka diba lokaci game da sallar azhar a irin yanayin mu anan, in a cikin lokacin sanyi ne 12 da kwata zuwa 12 da minti 20 lokacin azhar ya shiga a lokacin sanyi. A lokacin zafi ne a yanzu akan kai 12 da minti 40 zuwa da 45 lokacin azhar yake shiga, an gane ku? Amma a lokacin sanyi 12 da minti 20 lokacin azhar ya yi. Menene lokacin ta da zaren inuwa ta sauka? In a 12 da minti 10 inuwa ta sauka, to lokacin azhar ya yi. Domin Ubangiji ta'ala ya faɗa aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl. Duluku shams shine mailuha an kabidis sama, shine rana ta karkata daga tsake tsakin sama kenan inuwa ta dan sauka. Ko a 12 in dai inuwa ta sauka, to lokacin azhar ya yi. Kuma yin ta a farkon lokacin ta shine abin da yafi dacewa, illa kasancewar in zafi ya tsananta, to shine abin da yake sunna a dan sanyaya ta kadan, kenan a dan ja ta kadan. Haka in ka dauki sallah ta al'asr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya jinkirta ta, kai tsaye yake yin ta da zarar lokacin ta yayi, kamar yadda hadisi suna cikin sahihai da al-muwatta ta al-imam Malik. Sallah ta al'asr da zarar lokacin ta yayi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi ta, kamar yadda wani sahabi yake cewa za a gama sallar al'asr, daga cikin mu waɗanda muka zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka halarci sallah, wanda gidan shi yafi na kowa nisa game da Madina, zai koma gidan shi rana tana wuri tsake bata fara yin ja ba, wani jejejeje bai fara shiga cikin ta, an gama sallah ta al'asr kowa ya koma gida, wanda gidan shi yafi nisa zai koma gida, amma rana tana nan a tsarkake ba tare da ta fara yin ja ba. Haka idan ka dauka sallah ta magariba, kamar yanda wani sahabi yake cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu sallaci sallah ta magariba, a gama sallar yace ɗayan mu ya halba kibiyar shi kuma ya ga inda kibiyar ta dira, an gama sallah fa duk azkar inda ake yi a bayan sallah sun yi, kuma mutun ya halba kibiya kuma ya ga inda kibiyar ta fada. Amma in ba dan irin wannan hutulu namu na zamani, hutulu waɗanda suke na lantarki, wani masallacin a yau in an gaba sallar magariba, in ka daga tafin hannunka ba ka gani ba. To su ko anan an gama sallah ta magariba, mutun ya halba kibiya kuma ya ga inda kibiyar ta fada. Kibiya ko in aka yi dace da wanda ya iya halbi, akalla kibiya sai ta yi metir 100 ko sama da haka idan aka halba. Kaga inda kibiyar ta fada, ka je ka dauko kaya. Kaga wannan hadisi yana nuna sallar magariba ita ma iya abin da yake sunna gaggauta ta, da zaran an tabbata rana ta fada, to kai sai a yi ta ba tare da latti ba. Sallar isha ita kadai ce ake bukatar a dan sauƙaƙa, domin manzon Allah a dan jinkirta. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya jinkirta sallar isha ila nisfil laylil awwal har izuwa wato rabin dare wannan kai ila sulusul laylil awwal sulusul laylil awwal kashi 1 daga cikin ukun dare na farko akalla kenan kusan karfe 11 zuwa 12 na dare zuwa kusan 12 an gane ku a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar isha har ma aka ce masa ai barci ya dauke mata da kankanan yara manzon Allah ya fito aka yi sallah sai yake cewa innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati manzon Allah ya ce wallahi wannan shine lokaci isha wanda ya dace da ita in ba dan kada na tsananta ma al'ummata manzon Allah ya ce da na sanya musu wannan lokaci shine lokacin sallar isha to haka ita ma sallar asuba kaga kenan ita sallar isha dan haka kamar yadda bayani ya gabata in har abun ba zai tsananta ba akan jama'a ya zamanto jama'a ne waɗanda kuke a haɗe to wannan abin da aka fi so ku dan jinkirta sallar isha kenan ku dan ja ta zuwa karfe 9 ko karfe 10 kenan a fito a yi sannan ita sallar asuba ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaggauta ta da zaran alfijir ya ke da zaran alfijir ya ke to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sallaci sallar asuba kamar yadda dalilin da yake tabbatar da haka Aisha Allah ya kara mata yadda na faɗa hadisin yana cikin sahihai kuma yana cikin al-muwatta ta al-Imam Malik take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yusalli subha fa yansarifu an-nisa'u mutalaffi'atin bi murudihinna ma yu'rafna min al-ghadas tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sallaci sallar asuba a gama sallar matan mu'mine su juya zuwa gidajensu suna lulluba da mayafansu tace ba a iya gane su a bambanta su saboda duhun dare an sallaci sallar asuba an gama sun kama hanya za su koma gida ba a iya rarrabewa a ce wance wance ce wance wance ce saboda sauran duhun dare idan aka ce algalas shine duhun dare kenan duhun dare wanda yake gaurayuwa da hasken asuba kaga wannan yana nuna cewa da zaran an tabbata alfijir ya keto to sallar asuba baya halatta wannan abinda yake sunna kenan a gaggauta ta kar a jinkirta ta sai a tsawaita karatu kenan ana gama sallar gari ya waye kenan haske ko ina ya dauki haske wannan shine iya abinda yake sunna kamar yadda hadisi yake cewa asbihu bisubih ma'ana ku tsawaita karatu game da sallar asuba to dan haka anan da yace as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacin ta yana daga cikin yin sallah a lokacin ta kenan yin ta a farkon lokacin ta wanda aka sunnanta gaggauta ta nazaran lokacin ta yayi qultu sai nace masa thumma ayyu sannan sai mai kana sai manzo Allah yace masa birrul walidayni wato kyautata ma mahaifa idan aka ce birrul walidayni shine al-ihsanu ilayhima kyautata musu duk wani abu wanda za a iya lissafa shi cewa in kama wani ka kyautata masa to wanda ya fi cancanta ka kyautata masa a farko su ne mahaifa uwa da uba kamar yadda Ubangiji ta'ala ya yi umarni game da kyautata musu wannan don haka sai mu gane cewa wannan gaba tana nuna mana girman haƙƙin mahaifa a kanmu domin a nan Allah ya haɗa haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa abu ɗaya kuma ya nuna mana bayan yin sallah a lokacinta babu aikin da ya fi abin Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya fi so sama da kyautata ma mahaifa mutum ya yi musu da'a kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa inda yake gama haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa a wuri ɗaya a can cikin suratul baqara Ubangiji ta'ala na faɗa wa iza akhadna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana Ubangiji ta'ala ya ce ku tuna lokacin da muka riƙe alƙawari na jikokin Yaqub alaihi salam muka ce da su la ta'buduna illa Allah kar ku bauta ma kowa in banda Allah da ya halicce ku wa bil walidayni ihsana uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa kaga ibada haƙƙin wani ne haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a nan sai ya haɗa haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa abu ɗaya da ya ce la ta'buduna illa Allah sai ya ce wa bil walidayni ihsana haka idan ka gangaro cikin suratul nisa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, ku kadaita Allah a cikin ibada, kar ku hada bautarsa da wani, sai ya ce wa bil walidaini ihsana, uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa. Haka idan ka zo cikin suratul an'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Haka a cikin suratul isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Haka cikin suratul luqman, wa wassayna lil insani bi walidayhi hamalathu ummuhu wa hanana ala wahan wa fisaluhu fi amayn anishkur li wa li walidayk ilayya al-masir. Ash-shahid anishkur li, Allah yace ya kai dan adam ka gode mu, sai yace wa li walidayka kuma ka gode ma mahaifanka. Saboda Allah shi ya halice mu, ya samar da mu daga babu, dan haka haƙƙin shi yafi kowane haƙƙi girma akan mu. Uwa da uba bayan haƙƙin Allah sai haƙƙin su, saboda uwa da uba su ne sababin samuwar mu a ban ƙasa. In ba dan uwa da uba mu da ba a samar da mu ba, kenan ta hanyar uwa da uba Allah ya samar da mu. Dan haka haƙƙin su yafi kowane haƙƙi girma bayan haƙƙin Allah subhanahu wataala akan dan adam. Dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Ibn Mas'ud da ya tambaye shi tambaya ta biyu, bayan ya masa tambaya ta farko wani aiki yafi kowanne abun Allah subhanahu wataala, manzo Allah yace sallah a lokacin da, sannan zai ce ya rasulullahi, sannan sai mai, manzo Allah yace birrul walidayni, kyautata ma mahaifa. Dan haka duk a lokacin da mahaifi ko mahaifiya suka umarci ɗansu da cewa ikaza ko kuma dena kaza kar kai kaza, to matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, ya zama wajibi kai musu da'a. Idan mahaifi ko mahaifiya suka ce wa na ikaza, sai ka tsaya kai nazari, abin nan da mahaifana suka ce in yi, shin ya saba ma Allah ko bai saba ma manzansa ba? In dai babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, ya zama wajibi kai musu da'a, ka aikata wannan abu. A duk lokacin da uwa ko uba suka ce wa na kar kai kaza, wannan abin da suka ce kar kai, in dai ba Allah bane bai ce kai, to ya zama wajibi akan ka daina ka hanu game da wannan abu da suka ce kar kai. Saboda da'a ga mahaifa wajibi, a duk abin da suka ce da yayi ko ya bari, matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa. Shine yace qultu thumma ayyu, sannan sai nace masa ya rasulullahi, sannan sai mai, qala, sai yace al-jihad fi sabilillah, sannan jihadi sadaukantar da rayuwa da dukiya domin ɗaukaka addinin Allah. Wannan shine mataki na uku daga cikin ayyuka da suka fi kowane aiki abun Allah subhanahu wa ta'ala, suka fi soyuwa abunsa. Kaga anan kyautata ma mahaifa ya fifici jihadi. Maza Allah ya gabatar da kyautata ma mahaifa akan jihadi. Don haka wani sahabi ya taso daga birnin Yaman, takanas yazo birnin Madina, yace ya rasulullahi, takanas na yi hijira ne dan in zauna tare da kai, in shahadi ya tashi in kasance a sahun gaba. Manzo Allah sai ya tambaye shi, yace ɗaya daga cikin mahaifanka na raye? Sai yace ya rasulullahi, gaba ɗayan mahaifana suna raye. Manzo Allah yace maza kuma gida ka je kai shahadi, ka baro shahadi a bayanka, kuma ka je ka zauna ka kyautata ma mahaifanka, babu shahadin da ya fice shi. Dan haka shi jihadi akwai lokacin da yake zama farilla akan mutum, a lokacin da shugaba ya ayyana ka, yace wa na kana daga cikin sojojin da za su fita, ko ya kasance makiya sun zo sun mamaye jama'a ta musulmi, to anan ya zama wajibi akan kowa, ba a neman izinin mahaifa a wannan lokaci. Ko lokacin da ya kasance musulmi sun mallaki wani makami, babu wanda ya iya sarrafa wannan makami in ban da kai, to jihadi ya zama wajibi akan ka. Amma ana zaune lafiya, jihadi bai ya halatta ka tafi sai ka nemi izinin mahaifanka, in sun baka izinin zuwa sannan ka tafi. Amma in shugaba ya zana ka yi rubuta sunanka daga cikin waɗanda za su fita, to wannan ya zama tilas, anan ba maganar neman izini na uwaye. Dan haka anan manzon Allah ya gabatar da da'a ga mahaifa akan jihadi. A takaice dai wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana sallah a lokacinta shine aikin da yake kowane aiki abun Allah subhanahu wa ta'ala. Da zaran lokacinta yayi da kike ne, kuma shine abin da Allah ya fi so, kuma shine abin da zai kusantar da bawa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ta'ala da kansa ke cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayhi bawa na bai taba kusanta ta da wani abu wanda na fi so na fi kauna sama da abin da na farlanta masa dan haka idan kana so ka samu kusaci ga ubangiji subhanahu wata'ala hanya ta farko ka kiyaye duk abin da Allah ya farlanta maka duk abin da Allah ya farlanta to kai kokari ka kyautata ka bada shi sana hadisi ne muttafaqun alaihi sana hadisi na biyu ababan hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa buniyal islamu ala khams manzo Allah yace an gina musulunci akan gimshikai guda biyar ai ala khams da'a'i a bisa gimshikai guda biyar anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana wannan musulunci tamkar wato rumfa ce shin rumfa tana tabbata ba tare da an mata turaku ba dole sai an gina wato itacen da za su iya daukan wannan ita gadawa rumfar da za a duna idan ba tare da waɗannan itace ba yanda za a yi rumfa ta tabbata kamar yanda rumfa wato itace nawa ake sa mata biyar ake sa mata galibi idan ana so ta tabbata kenan a sa ɗaya a nan gefe a sa ɗaya a nan nan a sa ɗaya nan a sa ɗaya a sa ɗaya a tsaka an sa mata kenan jigo guda biyar kenan wanda ita gadawar za ta tabbata a kansu to shine a nan yake nuna mana yace shi musulunci an gina shi akan gimshikai guda biyar ginshiki na farko manzon Allah yace shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kenan in ka dauki shahadati alal badaliya da kace buniyal islamu ala khamsin domin khamsin ana ismul majrur ne kenan sai kace shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai kace kuma wa iqamis salati domin adafi ne wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan ko kuma kace shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ala listi'naf sai kace wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa sawmu ramadan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ginshiki na farko ita ce kalimatu shahada shine yace shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu idan aka ce shahada shaida ka faɗa da harshenka kuma ka kudirce ka tabbatar abin a zuciyarka kenan yanda ka faɗa da harshenka to a samu a zuciyarka ma haka ne idan abin da ke cikin zuciya ya bambanta da abin da ke kan harshe to wannan kalimatu shahada ba za ta amfani mutum ba za ta amfane shi ba a gobe kiyama ko da ta amfane shi a nan duniya ta tsara jininsa ta tsara dukiyarsa kamar yadda munafikai suna yin kalimatu shahada domin su kare jininsu su kare dukiyarsu amma a zuciyarsu ba su yadda da ita ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya karyatar da su game da imaninsu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukadibuna allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun kamar yadda ubangiji ta'ala ya koma faɗa idza ja'aka al munafiquna قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله نا شهداوا نا تبترو للله منافقي مقريتاني game da fadar su innaka la rasulullah domin sun fada ne da hanshi amma da zuciyarsu ba su yarda ba don haka ubangiji ta'ala ce yace yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun haka a cikin suratul fatih yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim kenan shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne na Allah subhanahu wata'ala ya turo shi zuwa duniya gaba ɗayan ta har zuwa kiyama yanda ka faɗa da harshe to haka ake buƙatar ka kudirce da zuciyarka sannan kuma wannan kalima da ka furta ka kudirce da zuciyarka duk abin da ta hukunta na ayyuka na ibada to ka ringa kwatantawa da gabanka bakin gwargwadon iko Don haka kenan ita wannan gaba ta farko tana da rukuni guda biyu, annafiyu wal isbat, korewa da tabbatarwa. Da kace ashhadu an la ilaha illallah, ina shaidawa, ina tabbatarwa lalle babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, kace sai Allah. Kenan farko ka kore duk wani abun bauta, kace duk wani wanda ake bauta masa baka yadda ba da wannan ibada, kace illallahu, sai dai Allah ne ya halicci halittu, shi kadai ya cancanci ibada. Kenan ka kore ka tabbatar, waɗannan su ne ginshikanta kenan. Shi kuma wa anna muhammadar rasulullah, shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne na Allah, shi kuma wannan yana da ginshikai guda uku. Ginshiki na farko shine da'atuhu fi ma amara, yi masa da'a cikin duk abin da ya umarni, duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ayi, to kai masa da'a. Sawa'an ka fahimci hikimar da ta sa yace kai kaza ko baka fahimta ba, in dai aka ce maka manzon Allah yace ayi kaza kuma ka tabbata wannan magana haka ce, hadisi ne tabbatacce, to ya zama wajibi kai masa da'a. Ginshiki na farko. Sannan ginshiki na biyu, wajtinabu ma anhunaha wa zajar, nisantar duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani ya tsawatar, duk abinda manzon Allah yace kar mu yi, to a matsayin mu na mu'minai dole mu hanu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kuma haka shi manzon Allah ya faɗa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastaqatu, manzon Allah yace duk abinda na hane ku game da aikata shi, manzon Allah yace ku nisance shi, duk abinda na umarce ku na ce ku yi, manzon Allah yace ku aikata gurgudan ikon ku. Shi abinda zamu hanu Allah ya tabbata ya san zamu iya hanuwa, dan haka shi akan daina aiki na saban Allah ba magana sai in ka iya, in dai Allah yace a bar abu kaza ko zuciyarka tana so dole zaka hanu, saboda ya san zaka iya hanuwa. Amma abubuwan da aka ce mu yi, shi kuma wannan shi ne za ka yi bakin gwargwadon iyawarka. To sannan ginshiki na uku shi ne wata sadiquhu fi ma akhbar, gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama game da duk abin da ya bada labari, duk abin da manzan Allah ya bada labari, da abin da ya wuce, da abin da ake ciki, da abin da zai zo nan gaba, da abin da zai wakana a yinin alkiyama, to dole ne mu gaskata mu yarda, domin baya furci game da san zuciya, duk abin da yake faɗa wahayi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yo masa, yake isar ma bayinsa. Wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayi yuha, kamar yadda ya faɗa qul inna ma unzirukum bil wahyi. Dan haka shine kenan ginshiki na uku na shahadatu anna muhammadar rasulullah, kenan gaskata shi game da duk abin da ya bada labari. Sannan na hudu shine wa Allah yu ubadallahu illa bima shara'a, karka sake ka kusanci Allah da wani abu da sunan ibada sai abinda Allah ya shar'anta, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, karka kusanci Allah da wani abu da sunan ibada sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, domin duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi na ibada, to wannan sunan shi bid'a, ko shekara dubu kai kana yi daidai da kibtawar ido Allah ba zai karba ba, abinda kai daidai da na kibtawar ido, daidai da misqala zarra Allah ba zai karba ba. Ita ibada hanyar koyanta hanya ce daya daya, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, takanas Allah ya tankade ya rauraye ya zabe shi ya turo mana shi da sunan cewa ya koya mana ibada, bai bar duniya ba, duk wani abin da zai kusantar da mu da Ubangiji subhanahu wataala sai da ya bayyana mana, duk wani abu da zai iya nisanta mu da Ubangiji subhanahu wataala sai da ya hane mu ya tsawatar da mu, daidai da yanda za mu tsugunna mu biya bukatar mu bawali ko bayan gari, da yanda in ka gama bawali ga yanda za ka wanke, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar mu kara zuwa sai da ya karantar da mu. Dan haka ginshiki na hudu, kar mu bauta ma Allah sai ta hanyar abin da ya shar'anta akan harshen manzonsa, kenan abin da manzon shi ya bayyana mana. Waɗannan su ne idan mutum ya tabbatar da waɗannan ginshikai guda hudu, kenan shahadatu anna muhammadar rasulullah ta shi ta inganta, kenan yi mishi da'a game da duk abin da ya ce ayi, nisantar duk abin da ya hani ya tsawatar, gaskata shi game da duk abin da ya bada labari, kuma karka bauta ma Allah sai ta hanyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar. shine anan yace shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wannan shine gimshiki na farko kenan. Gimshiki na biyu sai yace wa iqamus salati, da tsaida sallah. Tsaida sallah shine yinta a lokacin ta tare da zawwa da duk abin da aka shar'anta a cikin da na farillai da sunnoni da mustahabbai. Sannan ginshiki na uku wa ita'uz zakati, da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. An gane ku, bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. Zakka farilla ce, kuma ginshiki ce daga cikin ginshikan musulunci. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya biyo baya da ita bayan ya ambaci sallah. Kamar yanda malamai suka yi suka lissafe suka kididdige a cikin Alkur'ani, sai da aka samu wuri 82 Ubangiji ta'ala idan ya ce ku tsaye da sallah sai ya ce ku bayar da zakka, domin ya nuna mana mahimmancin zakka. Don haka zakka da sallah Hassan da Husaini ne ba sa rabuwa kamar yadda Hausawa suke faɗa. Don haka Abubakar ya tafi akan cewa duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka ya ce sallah zai yi ba zai bayar da zakka ba, ya ce wallahi zan yaƙe shi akan rashin hana, akan hana zakka da yi. Don haka ya yaƙi waɗanda suka hana zakka. Aya ta farko, aya ta biyu a babin mai Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata, sai ya ce wa atu zakata. Don haka anan ya ce da ya ce wa iqamu salati, sai ya ce wa ita'u zakati, da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. Bayan da za a yi kasancewa wace dukiya ce ake fitar mata da zakka, wace ce ba a fitar mata da zakka, kuma gwalgwadon menene ake badawa na zakka, kuma a wani lokaci ne, sai ka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abinda Allah ya bayyana mana a cikin Alkur'ani kawai umarni yayi ku ba ku tsaye da sallah ku bayar da zakka, amma bai gaya mana ba wace dukiya ce ake fitar mata da zakka, wace ce ba a fitar mata da zakka. Wannan sai ka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma he a sunnar shi zaka gane gwalgwadon abinda ake badawa. Sannan sai ya ce wa hajjil baiti, wato da ziyarar daki wanda yake mai alhurma shine dakin Allah subhanahu wa ta'ala, al-masjidul haram. Sai ne ya ce wa hajjil baiti, domin lafazin al-hajj a larabci shine az-ziyara. Shine ya ce wa hajjil baiti, wato da hajjitar dakin Allah subhanahu wa ta'ala mai alhurma. Ginshiki na biyar sai ya ce wa sawmi ramadan, wato da azumtar wata na ramadan. An gane ku, shine kenan cikon ginshikan biyar, wato daga cikin wato shine cikon kenan ginshikai guda biyar kenan, ginshikai waɗanda aka gina musulunci a kansu, wanda musuluncin musulmi baya inganta ya tabbata sai ya gina su akan wannan ginshikai. Idan musulmi ya janye ɗaya daga cikinsu to musuluncin shi bai tabbata ba. Kamar yanzu misali gumfa, ai icce huɗu ake gina mata ku, to idan ka gina icce uku za ta iya tabbata? Dole sai ta karkace. Kenan akwai ginshikin da in ka janye shi gaba ɗaya babu rumfar, akwai ginshikin da in ka janye shi kenan rumfar za ta karkace, amma tana nan amma matsayin gurguwa take, bata tabbata ba. Kenan dan haka musuluncin musulmi baya tabbata sai in ya gina shi akan waɗannan ginshikai guda biyar. A takaice malam ya zo da wannan hadisi domin wannan gaba wa iqamus salati, tsaida sallah. Tsaida sallah ko shine yinta a lokacin da tare da zawwa da duk abin da aka shar'anta a cikinta. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dalilin kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.